الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ودورهاك بركم ودساك سادوا وانا مسلاتنا أنس بن مالك رضي الله عنه لك أنور ربي وإيكا a wannan gari mai albarka na Sokoto, a wannan majalisa mai albarka na tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin wata mai albarka na Ramadan. Yau muna yini na shida daga cikin yininukan wannan wata mai daraja na shekarar 1447 ba hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 23 ga watan biyu na shekarar 2026 ta miladiya. A karatunmu da ya gabata mun tsaya a ƙarshen suratul Tur. Yau biiznillahi za mu ɗora daga surar da take biye da suratul Tur, ita ce suratul Najmi. Wannan sura sunanta suratul Najmi, kamar yadda ta samo sunanta daga kalma ta farko na wannan sura. Ya zo a wasu littattafan hadisi ana kiranta suratul Najmi, suratul Najmi idha hawa. Kuda ka jika dai samun suna ne daga farkon abin da ya zo a wannan sura, shi ne kalma ta farko daga sura. Wannan sura kamar yadda muke gani ita ce sura ta 53 a jerin surorin Alkur'ani daga Fatiha zuwa Nafi, ita da ta 53, yayin da a wurin sauka malamai suka ce ita ce ta 23 a wurin sauka. Ta 53 a jerinta a mushaf, amma wurin sauka ita ce ta 23. Ta sauka bayan suratul Ikhlas, kafin suratul Abasa wa Tawalla. Kafin ba tsakanin Ikhlas da Abasa wa Tawalla wannan sura ta sauka. Sura ce makkiya, don haka manufofinta manufofi ne na surorin Makka, tabbatar da aqidar musulunci. Galibi surorin Makka suna bayani ne akan tabbatar da aqidar musulunci. Su kuma surorin Madina galibi suna magana akan hukunce-hukunce, saboda a Madina lokacin addini ya riga ya kafu, to na aka yi ta kawo hukunce-hukunce na abin da ya shafi ibadoji, na abin da ya shafi mu'amala, na abin da ya shafi kyawawan halaye. Duk waɗannan bayanansu ya zo a surorin Madina. To da haka wannan sura ce makkiya, daga cikin babban manufarta tabbatar da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma tabbatar da gaskiyar Alkur'ani, da kuma bayanin wanda ya saukar da Alkur'ani zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine mala'ika Jibril. Wannan mala'ika Jibril na Allah ya siffanta shi da tsananin ƙarfi, inda babu wani mahaluki da zai iya tarashi dan ya sauya masa abin da aka aiko shi da shi. Sannan kuma ga shi da amana, amana ta sa bai iya sauya abin da Allah ya aiko shi da shi, saboda yana da amana. kuma bai yadda ya hada kai da mara gaskiya a sauya saboda yana da amana, haka gashi da amana kuma gashi da gaskiya. Wannan shi ya saukar da Alkur'ani zuwa ga manzon Allah nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakanan ayat ta yi tsokaci game da Isra'il da Miraji da aka yi da manzo sallallahu alaihi wasallam. Malaikan Jibril ya zo ya dauke shi daga gidansa a Makka, wata ruwaya ta ce ya dauke shi daga Ka'aba, daga nan suka hau abin hawa da ake kira Buraq, fawqa al-himar wa duna al-baghal. Wannan Buraq din yana sama da jaki kuma bai kai alfadari ba, yana taka sawunsa iya makurar abin da ke gani. Haka idan ya kalli abu nesa ya kallo fili iya ƙarshen inda ganinsa ke gane, iya inda ƙafar wannan alfadarin za ta taka. Isa kanka ce menene daga sa Baitul Maqdis, daga Baitul Maqdis kuma tafiya ta yi tafiya ta haura sama, sama ta ɗaya, sama ta biyu, sama ta uku, sama ta huɗu, sama ta biyar, sama ta shida, sama ta bakwai. Har aka je sama ta bakwai, aka je saman sama ta bakwai, aka je inda ba mai wucewa. An ne Sidratul Muntaha, to anan ne Allah Ta'ala ya masa wahayin abinda zai masa wahayi da shi na salloli, sannan Allah ya nuna masa abubuwa da dama kama daga annabawa da suka gabata. Ya ga wannan annabi a sama ta kaza, ya ga wannan annabi a sama ta kaza, ya ga wannan annabi a sama ta kaza. Hakanan Allah ya nuna masa aljanna, ya nuna masa wuta duk a cikin wannan tafiya. Hakanan Allah ya nuna masa yanda ake wa mutane azaba bayan mutuwa ga waɗanda suka cancanci waɗannan azabobi. Sai Allah ya nuna masa, da haka ya ga abubuwa da dama da daga ayoyin Allah. Wannan dana daga cikin abin da zakarin suka yi tsokaci a kai, daga can ƙarshe kuma ta taɓo isa kaɗan game da kisoshin waɗanda suka gabata. أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى قوم نوح من قبل أو إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. أقول لا باري نينا وأنا الأمم من إسكاكباتا ثم الله تعالى يكاوسو أتبعيشي تونا نرقسي أبن لعنا سورة تقنصا فمن دزام زوم غنش إن شاء الله دكي دكي. Ayoyin surar 61 ne wanda aka yi tafaki a kai, banda malaman kufa ko duka sauran sun kirga surar a matsayin aya 61, kuma dukkan su littafin su ya tafi daidai banda mutanen Sham. Su mutanen Sham su ne da samun sunan jirkice, amma dai 61 ne shi ma sun musanya wani wuri da wani wuri. Amma ba mutanen Sham ba inda aka samu sanye da mutanen Makka da mutanen Madina da mutanen Basra, duk lissafinsu ya tafi daidai 61. Hafsi ma ya tafi daidai da lissafinsu, afwan mutanen Kufa sun tafi daidai da lissafinsu, sai dai su sun aza aya a wani guri wanda babu wanda ya aza aya a wurin sai su. Shi ne can inda Allah ke cewa شيء فأعدد أما أنت والله أن ذكرنا والأمر لله حياة الدنيا ذلك مبلغ إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ليس وأن شيئا متعنى كوفا نيك ليسك أزع عيانا أما جسور المعلومة للسافي باب واندي أزع عيانا ولو أن آية دا متعنى كوفا سكتاشية للسافة متعنى كوفا بآيوين يزم الستين دبيو su kuma sauran da basa ta ba ya zama 61. Sai mutanen Sham da suka yi musanye, walam fa a'rid amman tawalla an zikrina walam yurid illa alhayata ad-dunya zalika mablaghuhum min al-ilm. Shi Sham sai lissafa fa a'rid amman tawalla a matsayin aya, shi kadai lissafa fa a'rid amman tawalla a matsayin aya. Kun ga da ya tsaya a nan, to da lissafinsa shi ma ya karu. To amma da ya lissafa nan sai ya zo ya cire walam yurid illa alhayata ad-dunya, duk sauran sun kirga hayata ad-dunya aya, shi kuma bai cire ba. Da aka shi musanye a nan gurin, to tunda musanye sai ya zamana adadinsa bai sauka daga 61 ba. Wannan shi ne adadin abin da ya shafi lissafin adadin ayoyin wannan sura. Surar Allah ya buɗe ta da rantsuwa kamar yadda surori biyun da suka gabace ta, wazzariyati da rantsuwa, wazzur da rantsuwa, ita ma wannajmi da rantsuwa. Allah ya ce wannajmi idha hawa, Allah yana rantsuwa da tauraro idan ya fadi. Fadu wata shine karshen dare, lokacin da dare yake karewa, a lokacin tauraro yake faduwa. Allah yana rantsuwa da tauraro a daidai wannan lokaci da yake faduwa a lokacin karshen dare. Sai ga sakamakon rantsuwa shine ma zalla, kun ganin sakamakon rantsuwa zo da nafi wannan idan hawa ma zalla, wani lokaci yazo da inna inna sa'yakum la shatta, bayan wallahi idan ya gasha wannan hari za ta dalla wa ma khalaqa dhakara wal unsa inna sa'yakum la shatta. An gane da sauransu. Da haka nan Allah ya ce ma zalla sahibukum kama gawa, sahibunku ana nufin Qurayshawa. Kaga nan dan bi Allah ya ce annabi sahibin su ne, alhalin kun san hannun riga yake. Sai annabi yana bisa gaskiyar su da bisa bata. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi su kuma sun karyata shi. Ya ce da su annabin Allah ne shi sun karyata shi, kaga ba sa daidai. Sai annabi yana bin Allah su suna bin shaitan, kaga ba sa daidai, suna baran-baran, suna hannun riga. Amma Allah ya ce da shi sahibinsu, cewa sahibinku bai bace ba. Wanda ta kace sahibinsu saboda sun san shi, sun san tashinsa, sun san gaskiyarsa da amanarsa, sannan kuma sun yi zamani da shi. Kaga wannan mulabata tana sa ake da shi sahibinsu. Allah ce to bai bace ba kuma bai dabe ba. Da zalla da gawa duka kalmomi ne da ake amfani da su da ma'anar bacewa. Amma malaman Larabci sun ce zalla da wanda ya bace bisa jahilci, kamar ɓatan Nasara. Kaga Nasara sun ɓace bisa jahilci, ba su san ina gaskiya al'amari take ga Annabi Isa ba. Ba su da tabbacin Annabi Isa kafe shi aka yi, kiwe shi aka yi, mutuwa ya shiga cikin kabari ya taso bayan kwana uku mai da suke wada, duk ba su da wannan. Ba su da wannan, in yattabi'una illa dhanna, zato kawai suke bi da hasashe da kirdado. To da kashi yasa su suka zama na ɓatattu saboda sun ɓace bisa jahilci. Shi ko gawa shi ne ɓata bisa ilimi. Mutum ya san abu kuma ya ɓace kamar ɓata Yahudawa. Kaga Yahudawa ba su ɓace saboda jahilci ba, sun sani, sun san gaskiya, amma suka take ta da gangan. To wannan irin wannan shi ne gawa. To Allah ya kore wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne daga cikin wannan bai. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɓace an jahilin ba, domin bai ɓace ba saboda jahilci, don babu jahilci tare da shi. Allah ya bashi ilimi. Sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai take sanin abin da ya sani ba. To da haka yana da ilimi kuma yana aiki da iliminsa. Shi ne ma zalla sahibukum wa ma gawa. Sai Allah ya ce wa mantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Annabi bai furici bisa ga san zuciya, bai taɓa faɗin magana a karan tsarin ransa yadda yake so ba. A'a, in huwa illa wahyun yuha, duk abin da yake faɗi ba komai ba ne face wahayi da aka yi masa wahayi da shi. Za ka ga Alƙur'ani wahayi ne, sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma wahayi ne. Kuma daga shi Allah ya ce man yuqu anil hawa, zai furici, ma'ana babu maganar da take fitowa daga bakinsa bisa ga san ransa. Duk abin da ke fitowa daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce in huwa illa wahyun yuha, wahayi ne aka masa wahayi da shi. Za ka ga masu cewa za su riƙe Alƙur'ani zuwa zi da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, kaga sun kasheta Allah. Domin ga shi a wannan ayar Allah ya ce ita kanta sunnar wahayi ce ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce allamahu shadidul quwa, mai tsananin ƙarfi shi ya sanar da shi. Yawa daga cikin malamai sun ce ana nufin mala'ika Jibril, yana da tsananin ƙarfin da babu wanda zai iya tunkara shi don ya sauya masa saƙon da Allah ya aiko shi da shi. Haka shi ya karanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam, allamahu shadidul quwa dhu mirratin, ma'abocin mirra. Wannan kalma ta mirra malamai suna da kauli biyu a kanta. Wasu sun ce mirra shi ne ƙarfi, za ka zo mirratin ma'abocin ƙarfi, shadidul quwa kuma ma'abocin ƙarfi. Wasu kuma suka ce a zo mirratin ma'abocin kyawun sura, kyakkyawar sura ana kiranta mirra. Da haka waccan aya ta ce shadidul quwa, mai tsananin ƙarfi, wannan kuma ta ce kuma ga kyawun sura. kaga adabi wanda ke da tsananin karfi zaka bai da kyawun sura yana da matakar wahala kaga mai kyawun bai karfi yana da kyawun sura mai kyawun sura kuma sai ga bai da karfi zaka Allah ya hada masa ga kiran karfin jiki sannan kuma ga kyawun sura shine zumirratin fastawa sai ya daidaita a sararin samaniya kaga mala'ika jibril yana daidaito irin nan baka hada daidaitan mala'ika jibril da na Allah kuma baka cewa Allah bai daidaito saboda mala'ika jibril bawa ne na Allah yana daidaito saboda kowa da irin nasu yake shi mala'ika jibril bawa ne daga cikin bayin Allah shi ko Allah shine mahalicci komai da kowa mallakarsa ce to kaga baka hada maganar Allah da maganar jibril baka hada wani aiki da Allah zai ce yayi da wanda bawansa zai yi hunaka fastawa wa huwa bil ufuq al a'la yana sashi madaukaki na sama mana a can sararin samaniya sashi madaukaki ya daidaita abin ya sauko da wahayi an aiko shi da wahayi ya daidaita a can sararin samaniya mafi koli daga nan ya dinga saukowa shi ne summa dana sai ya kusanto dana ya dudu ya kusanto saka da Allah ya koshi da wahayi ya sauko ya daidaita a sararin samaniya mafi koli sannan sai ya dinga kusantowa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam fatadalla tadalli shine ƙara kusantowa shi da na ya kusanto tadalla kuma ya ƙara kusantowa haka yana saukowa yana kusanto manzo sallallahu alaihi wasallam har sai da ya kusanci manzo sallallahu alaihi wasallam kusanta ta kudakud shine Allah ya ce fa kana qaba qausaini aw adna har ya zama da tsakaninsu kai ka ce tazarar da ke tsakanin baka baka da ake harba kibiya da ita to wannan tsakanin kausai ne kaga asalin kausai ne baka guda biyu amma malamai sun ce baka ɗaya ake nufi ana nufin bakinta na nan sama da na ƙasa shi yasa aka kira su kausai ne da haka sai har sai da ya kai tsakanin mala'ika jibril da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ratar ba ta wuce ratar wannan bangare na baka da wannan bangare ba kaga suna kusa da juna wasu ma suka ce ana nufin ratar da ke tsakanin wannan fatar da ake ja da shi kansa kotar kaga kotar ake rikewa da hannu sai a ja wannan zara a ja kibiyar a jikin zare to wannan zaren da ake jan kibiyar a jikinsa tsakaninsa da kotar shine kaba kausai ma'ana dai manzo mala'ika jibril ya kusanci manzo sallallahu alaihi wasallam kusanta ta kur kafin ya saukar masa da wannan wahayi kuma duka wannan hikima ta Allah domin kada wani shedani ma ya ga yana iya jefa wani abu daga ciki ya iya jefa komai na magana kamar yadda zamu gani a cikin karshen sura inda aka rawaito cewa shedan ya jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata kalma to za mu ganta a wannan to don haka kaga wannan kusanci ya nuna babu wanda ya isa kuma ya matso tsakani ko tsakanin tazara da za a iya samu a ce shedan ya yi amfani da wannan tazara ya jefa ta sa magana ya fa kana qaba qausain aw adna kuma fiye da haka gurin kusanci da haka kusancin da mala'ika jibril ya yi da manzo sallallahu alaihi wasallam kafin ya sauka masa da wahayi ya fi kusancin da ke tsakanin bakin baka gefe da gefe koko ya fi kusancin da ke tsakanin wannan zaren na baka da wannan kotun da ake rikewa ya Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha sai wahayi zuwa ga bawansa abin da ya wahayi kuma da an yi amfani da lamiri ya yi wahayi waye wahayi zuwa ga bawansa bawan wa an gane ko da yawa daga cikin malamai sun ce fa auha sai mala'ika jibril ya yi wahayi tunda duk magana kunga akan mala'ika jibril ne shadidul quwa mala'ika jibril zumirratin fastawa mala'ika jibril wa huwa bil ufuq al a'la mala'ika jibril haka ne ko ثم دنا فتدلى دك ملائكه جبريل فكان قاب قوسين او ادنى دك ملائكه جبريل سيف اوحى الى ابنه ما اوحى سكت ملائكه جبريل يا وحي زوا غباون سباباون شي ملائكه جبريل لا تنكو ملائكه جبريل بيد باو شي ما باو يشي غا الله تو داك سي سكت دوكي لميرن عبده اكا بايشي شي غا الله shi kuma lamirin fa auha aka bashi ga mala'ika Jibril, zaka ce sai mala'ika Jibril yayi wahayi zuwa ga bawan Allah, ma auha domin Allah ke da bawa ga mala'ika Jibril ba. Wasu kuma suka ce ai lamiran anan duka suna komawa ga Allah, fa auha sai Allah yayi wahayi ila abdihi zuwa ga bawansa, wanne a cikin bayin? Shi ma malamai suka sake sabani. Wasu suka ce fa auha ai fa auha Allahu ila abdihi Jibrila, sai Allah ya wahayi zuwa ga bawansa Jibrila. Wasu kuma suka ce fa auha Allahu ila abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya wahayi zuwa ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda kowannen su bawa ne na Allah, kuma kowannen su Allah ya masa wahayi. Duraka waɗannan fasurori biyu da aka samu a nan kenan. Fa auha ila abdihi ma auha, sai ya ce kadabal fu'adu ma ra'a, zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam bata ƙaryata abin da ta gani ba. Da haka ya gani da zuciyarsa, ya gani da idansa, ya ji da kunnuwansa, duk abin da Allah ya nuna masa na daga cikin ikon Allah da kuma ayoyi na Allah da ya gani a sama. Da haka waɗannan abubuwa duk sun haɗu zuciyarsa da ganinsa da jinsa, ba inda aka samu sabani, ba inda zuciyarsa ta ga abin da idansa bai gani ba, koko idansa ya ga abin da bai kai ga zuciya ba, koko jinsa ya ga abin ya ji abin da bai kai ga zuciya ba. A duk waɗannan sun haɗu wurin ganin abin da saninsa da kuma rike shi. Da haka ma kazaba alfu'adu ma ra'a, sai Allah ya ce afatumarunahu ala ma yara, shin kuna yi masa jayayya bisa ga abin da ya gani? Muna jayayya da shi? Mushrikan Makka da suka ji labarin nan suka ce ga abin faɗa ya samu, suka dinga shewa annabi sallallahu alaihi wasallam, suka zo suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam tunda safiya cewa yau ba abin da ya zo, babu wani sabon abu, sai ce lallai akwai sabo, kwanje-kwanje abin da ya faru cikin daren nan da ya gabata wanda muka wayi garinsa yau, mala'ika Jibril ya ɗauke ni daga wannan wuri da kuke gani, ya tafi da ni har Baitul Maqdis, kuma tafiyar ba ta tsaya nan ba, muka haura sama, ba sama ta ɗaya ba, har sama ta biyu, har sama ta bakwai. Sannan kuma aka sake saukowa da ni tun daga sama ta bakwai nan har sama ta ɗaya, har bayan ƙasa. Sannan kuma aka sake dawowa da ni a wannan gari duka cikin daren. Hamma ai me za su ce in ba kowa ba? Ya ce wato yanzu abin da suke so da Allah ya musu alkawari idan sun kira wa mutane zai gaya musu abin da ya faɗa. Suka tafi suka tattaro mutane, ku zo ku ji abin da yake cewa, wai daga nan zuwa Baitul Maqdis tafiyar da ake wata biyu, wai ya yi ta a dare ɗaya. Suka yi ta mamaki suna ta ƙaryata, suka ce ina ma Abubakar yake? Ku tafi ku samo Abubakar, ai shi ne yake gasgata shi, to shi da kansa yau sai ya ƙaryata mutumin nan. Ku tafi ku nemo shi, aka je aka nemo Abubakar. Kaji abin da mai mutumin ka yake faɗa, yanzu kai ka yarda? Sai ya ce ni tambaya ɗaya zan mu, ya faɗa? Suka ce ya faɗa, wane ya ji, wane ya ji, a kun tabbata ya faɗa? Suka ce tabbas ya faɗa. Ya ce in kana ƙala faƙad sadaka, in ya faɗa to yayi gaskiya. Ya ce wannan labari ɗan mai sauƙi ne, labarin da yake bani nake gasgatawa ai ya ɗara wannan ɗin sa ba kusa ba. Ina bani labarin dukkan sama ina imani da su dan tafiya daga nan zuwa Baitul Maqdis karamin alhaki. Ya ce wannan mai sauƙi ne. To daga nan Abubakar ya samu laƙabin As-Siddiq, mai gasgatawa. To da haka suna ta jayayya da manzo sallallahu alaihi wasallam, shine Allah ya ce afatumarunahu ala ma yara, shin kuna masa jayayya game da abin da ya gani da idanuwansa? Da ƙarshe ma wajen su tike shi suka ce to ya zo ya siffanta musu yadda Baitul Maqdis yake, tun da gaske ne. suka taru din da akwai masu zuwa kasuwanci da yawa a cikin su sun san yanda yake suna jira ya faɗa abu ba daidai ba ce a ƙarya ne ai mu mun san gurin ba haka yake ba sai gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta sunfanta masa baitul maqdis yace sai gashi an surata mun shi a gabana ina kallon shi guri kaza akwai kaza guri kaza akwai kaza akwai abu mai kala kaza akwai kaza duk suka yi shiru yace har ma na ci karo da ayarin raquman ku dake tafa daga sham suna tafe wani raqumi mai kalan ƙasa shi ke gaba sauran suna biye da shi a baya kuma bisa ga yadda tafiya suke tafiya nan da lokaci kaza za su iso maka kuma sai ga su sai shigo a yanayin da ya faɗa ɗin wannan raqumin da kalan nasa shi ne a gaba sauran suna biye da shi a baya don haka ba su da yanda za su gareta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ya gani Allah ya ce wala qadara ahu nazlatan ukhra kuma haƙiƙa ya ganshi a wani gani daban ko a wani karo daban to da haka nan ma an yi amfani da lamiri ya ganshi ya gawa wasu malamai suka ce ya ga Allah bisa ga wannan larwari cewa da Allah wala qadara ahu saka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam saka abin da ya waro matsala tambayar da sahabbai suka wa manzo Abu Dharr al-Ghifari yace ni da kaina na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam shin ka ga Allah annabi yace a'a kaga annabi ya tabbatar bai ga Allah ba nan duniya sannan kuma ummul mu'minin Aisha radhiyallahu anha wata rana tace da Masruq cewa ya kai baban Aisha duk wanda yake da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to yayi ƙarya babba ga Allah yayi ma Allah gai yace ina kishin gida sai na zauna da kyau sha a ya ummul mu'minin ashe ba Allah na cewa wala qadara ahu nazlatan ukhra ba Allah ya ce ya ganshi ba ba ana nufin ya ga annabi ya ga ya ga Allah ba sai tace a mala'ika jibril ya gani wala qadara ahu mala'ika jibril tace kuma ni ce farkon wacce na tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya yace min mala'ika jibril ya gani kaga kenan wannan hujja ta ummul mu'minin ta bagare wanda ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ba a mustahili bane yana iya ganin Allah to amma ba a fadin abu sai abin da ake da hujja akai hujjoji sun tabbatar da cewa bai ga Allah ba sannan ayar da ke gaba ita ma za ta kara tabbatar mana shine bayan duka waɗannan abubuwa sai Allah ya ce wala qadara a min ayati rabbil kubra Allah ya ce tabbas ya ga manya-manya daga ayoyin Allah suka ce to kun ga cewa da Allah ya ga manya-manya daga ayoyin Allah ya nuna bai ga Allah ba domin da ya ga Allah da ambatan cewa ya ga Allah ya fi muhimmanci akan a ce ya ga manya-manyan ayoyin Allah ka ganin Allah ya fi ganin ayoyinsa muhimmanci to da haka duk waɗannan na nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba haka nan annabi Musa ya taɓa roƙon Allah ya nuna masa ya gan shi yace rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani yace ba za ka ganni ba amma ka duba dutsen nan idan ya tsaya to kana iya gani na Allah dai lokacin da Allah ya bayyana ga dutse sai dutsen nan ya zagwaye annabi Musa ganin yanda dutse yayi lokacin da Allah ya bayyana gare shi hakan ya sa ya suma don haka ma'ana ba wanda ya ga Allah a nan duniya inda akwai wanda ya ga Allah to shi ne nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma nan sallallahu alaihi wasallam ya ce bai gan shi ba ra'aytu nuran a wata ruwaya ta Abu Dharr ya ce ra'aytu nuran na dai ga haske a wata ruwaya ce nuran anna ara to da haka duk waɗannan sun tabbatar cewa nan sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba da haka wannan damiri wala qadara ahu ya gan shi ma'ana ya ga mala'ika jibril inda surat ta asali nan ana magana surat ta asali ganin mala'ika jibril ya ga mala'ika jibril a karo daban-daban amma surat ta asali to ya gan shi su biyu a lokacin da yake gare hira ya bayyana masa ya ce sai ga mala'ikan nan yana zaune akan kujera tsakanin sama da ƙasa da ka gan cikin surat ta asali yana da fiffike 600 kowanne ya cika sararin samaniya da ka gan cikin wannan sura so bi wannan shine karo na biyu inda sidratil muntaha a gurin magariyar tikewa, wata itaciya ce ta magariya, amma ita ke can sama, tana saman sama ta bakwai. Ita ce duk wani abu da ya tashi daga sama ya haura sama, to bai wuce wannan wurin kidratul munta, nan ne matuƙa makurar inda abin sama, babu wani nan abin da ke sama nan sai Allah. To da haka makurar inda abubuwa ke zuwa shi ne sidratul muntaha. Haka nan ilimi na halittu gaba ɗaya ya taƙaita daga sidratul muntaha abin da ya kasa, amma abin da ya sama da nan to babu wanda ya sani. Shi ne inda sidratul muntaha, inda ha jannatul ma'awa, a gurinta aljanna ta makoma take. Aljanna da Allah ya ba bayansa alƙawari da ita, muna roƙo Allah ya sa muna cikinta. Allah ya ce to tana nan inda sidratul muntaha, a nan gurin sidratul muntaha, a nan aljanna ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaws, innaha a'la aljanna wa sadal janna wa saqfuha arshur rahma. Yace nan ko tashi roƙon Allah aljanna, to ku roƙe shi firdaws, ita ce ƙoliyar aljanna, ita ce mafificiyar aljanna tai da ake da su. Yace daga gare ta dukkan wata ƙorama ta gidan aljanna take farkowa, ita ce tushen ƙoramin gidajen aljanna gaba ɗaya. Yace fa saqfuha arshur rahma, samanta rufunta shi ne arshin Allah mai rahama. To da ta aljanna tana sama, kuma ne ya ƙara tabbatar da cewa aljanna tana nan, Allah ya riga ya tanade ta. Ba kamar yadda Mu'tazilawa ke cewa zai yi wa a ce Allah ya tanada aljanna domin an ce an tanade ta kuma za ta ɗau waɗannan shekaru aru aru ba tare da amfanin komai ba, suka ce haka ba daidai ba ne. To maganar su ita ce ba daidai ba. Abinda Allah ya faɗa shi ne daidai, cewa ya tanade ta kuma tana nan a gurin sidratul muntaha. Allah ya ce idza yaghsha sidrata ma yaghsha, abinda ke lullube wannan bishiyar ita ta magariya ya lullube ta, ma'ana daga ikon Allah da abubuwa na ban mamaki da ke lullube ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayan marmaranta su ne magariyarta, kai ka ce tuluna ne na garin haya, yace kuma ganyayyakinta kai ka ce kunnuwan giwaye ne. Yace idan al'amarin Allah ya lullube ta, sai ta fitar da wasu kaloli wanda babu wanda daga cikin bayan Allah da zai iya siffanta ta. Dan haka al'amari na ikon Allah na lullube wannan bishiya ta inda tana da ban mamaki. Nabi yace ta wurin ta samu wannan yanayi, to babu wani mahaluki da ke iya siffanta ta. Allah ya ce ma zaghal basaru wa ma dagha, ganin manzo sallallahu alaihi wasallam bai kauce ba, shi ne zaga, bai karkace ba daga inda Allah ya tsaye shi. Allah ya nuna masa ga inda zai kalla, kuma iyanan ya kalla bai karkace ba, kuma bai wuce ba, bai wuce da kallon inda aka tsaye shi ba. An ce tsaya kallon ka nan, to bai kalli nan ba, iyaka inda aka tsaye shi ne. Shi ne ma zagal basaru wa ma tsaba. Allah ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, tabbas manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga manya manya daga ayoyin Allah, ya ga sidratul muntaha tana daga cikin manya manyan ayoyin Allah. Haka nan ya ga mala'iku da ke sama, daga ciki ya ga mala'iku a baitul ma'mur, kamar da muka kawo a wancan sura ta wadur da aka kawo baitul ma'mur, sai ya ga wannan daki da baitul ma'mur mala'iku 70,000 ke shiga a kullun su ibada. Kuma san fito ta fasu da ko sabon layi, idan sun ɗauko sabon layi, layi bai sake kaiwa kansa har kiyama ta tsaya, kuma kullum sai mala'iku 70,000 sun shiga sun yi ibada. Kaga wannan daga cikin ayoyin Allah. Haka ne ya ga waɗanda ake wa azaba, irin azaba kabar, ya ga wata tanda da wasu mutane suna kuwa ko da ya leƙa ya ga mutane ke cikin tsirara maza da mata, ga wani ruwan ciwo nan na fita daga jikinsu mai tsananin warin gaske. Sannan ga ta ana turare wannan tanda da wuta, idan wutar ta turaru harshenta sai ya dago su sama, kamar za su fitar da su dan sassauta, sai harshen ya sake saukar da su ƙasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da malaka da wuri, su waye waɗannan, su waye waɗannan, ya ce mutum mutum mutum. Haka nan ya zo gurin wani mutum, shi kuma iyo yake a cikin ruwa na jini, yana iyo yana iyo yana iyo, sai ya kusan fita, sai wani ya harbe shi sai ya bude bakinsa shi da kansa zai bude baki sai wani anan waje shi kuma wani mala'ika sai harba masa dutse a cikin bakin nan wanda wannan harbin zai sake mai da shi can cikin wannan ruwa na jini ya sake yo iyo yana yi yana yi yana ya dawo haka nan kike har illa masha Allah haka ne ga wani mutum shi kuma yana ya ce wannan waye malaka Jibril ce mutum 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 yanzu ya ga wani shi kuma yana gurfane wani na tsaye a kansa da lauje sai sa laujen a nan sai ya ja sai ya kawo giya ya sa a kunne ya ja ya kai giya ya sa a hanci ya ja ya sa a ido ya ja duk wani rami na bakinsa sai ya saka laujen nan ya karja ya kai shi baya sai ya gama yin wannan gefe sai ya ɗauko laujen duk ya cika da jini ko ina ya tsatsaga shi sai ya ciro laujen sai ya dawo nan gefen sai zai ci gaba da tsagon nan gefen shi ma kamar yadda yawa kafin ya gama tsaga na nan gefen ya koma ya ɗinki yana gama nan sai ya sake dawowa nan haka yake wannan bawan Allah azaba annabi ya ce wannan waye ya ce mutu ku mutu ku mutu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta ganinsu kala kala ya ga wasu mutane su kuma suna da akaifu na ƙarafa na tagulla aikinsa kawai su da kansa suna ya ga fuskarsa tana jini sai ya yi ƙirjinsu idan sun ya ga fuskar ta zubar da jini sai su tafi ga ƙirji ko da za su tafi kafin su gama da ƙirji fuskar ta ɗinki dawo suna ya ga fuska kafin su gama ya ga fuska ƙirji ya ɗinki haka su ma sai bayan gama mala'ika Jibril yake ba shi labarinsa sai bayan ɗaya yake ba shi labarinsa ya ce wancan da muka wuce wanda ke iyo a cikin ruwan jini ya zo a harba mai dutse shi ne maciyar riba ya ce wanda yake zuwa kuma ake tsaga masa baki wannan shi ne wanda ke yin ƙarya sai ƙaryar nan ta tara da ko'ina ɗan ƙanƙanin lokaci kaga ƙaramin takaliri irin abin da ke faruwa yanzu ga intanet tana zaune za ka yi ƙarya sai ka tura ta baka san iya inda za ta je ba annabi ya ce mutum zai yi ƙarya kanka ce menene ƙaryar nan ta tara da ko'ina to shi ne Allah yake ma wannan azaba su kuma waɗancan da ke cikin tanda su ne mazinata sune mazinata maza da mata Allah ke musu wannan hukuma su kuma masu ya ga fuskarsu da kirazonsu sune waɗanda suke masu cin naman mutane su kaga duk wannan na daga cikin ayoyin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ya ga annabawan Allah ya ga annabi Ibrahim ya ga annabi Ibrahim a sama ta 7 ya ga annabi Musa a sama ta 6 ya ga annabawa kowane annabi da inda ya ganshi ya ga annabi Isa ya ga annabi Haruna ya ga annabi Adam ya ga annabi Idris ya ga annabawa da dama a wannan tafiya ne to da haka ya ga ayoyin Allah shine Allah yake la kadara a min ayati rabbihil kubra na'am Allah ya ce a fara'itumul lata wal uzza shin kun ga lata da uzza sunayen gumaka ne da suka sanya wa gumakansu akwai allata akwai al uzza kaga al uzza suna ne na ta mace mu'annas din a'azzu mafi ɗaukaka al uzza mafi ɗaukaka ta mace haka nan wa manata salisata al ukhra duk waɗannan gumaka ne da suka bazu a yankunan larabawa su saƙifawa suke da uzza uzza tana na wani guri ne suka take ciki akwai ta shaidaniya a gurin lokacin da annabi ya tura Khalid ibn al-Walid da tabi ya sare gurin da ya sare ga wata bakar mata ta fito tana ya gar fuskar ta tana cewa bana ya cin mata ita ce uzza wannan shaidaniya to da haka waɗannan duka gumaka ne da Allah ya ambata suna bauta musu kuma sun samu asali tun daga kan Amr bin Luhay al-Khuza'i wannan Amr bin Luhay al-Khuza'i Luhay al-Khuza'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi a cikin wuta yana jan kayan cikinsa shine farkon wanda ya kawo shirka daga yankin Sham yana fatauci zuwa yankin Sham sai gansu suna da gumaka da suke bautawa sai wato gumakan nan ta burge shi daga sai ya samo gunki guda daga cikin gumakan Sham sai ya shigo da shi garin Makka to shine farkon wanda ya fara kawo ta guma ka a garin Makka shine Amr bin Luhay al-Khuza'i. Allah ya ce alakum az-zakaru wa lahul unsa, yanzu ku ke da diya maza shi ko Allah ke da mata, kamar da kuka bayani a karatun da ya gabata cewa suke waɗannan gumaka iya ne na Allah mata, haka nan ma mala'iku a gurinsu iya ne na Allah mata, za ka shi Allah diyansa gaba ɗaya bai da namiji ko guda duka mata ne. To shi ne Allah ya ce kuma in ma hakan ne bayan Allah dama bai haifa ba, bai haife shi ba, kuma Allah ma tattazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahi, Allah bai da ɗa kuma ma yan bage daho ya rigida, to don haka bai da ɗa. To in ma da a ce hakan ne kun jingina wa Allah ɗa, to ai sai ku yi adalci, amma a ce ku ce shi Allah da ɗansa duka bai da namiji ko guda sai mata, kuma ku kuma a naku akwai maza, akwai maza, akwai mata, kaga Allah ya ce ai ba ku yi adalci ba, ce tilka idan kenan in ma da hakan ne to da kun yi hikmatu na rabo wanda yake riza, shi ne rabo na zalunci, rabo na rashin adalci. Ai da za ku raba da kai kuke, to shi ma Allah bara dan gauraya masa, tunda ko an gauraya muku maza da mata, to bari shi ma alal aqalla a gauraya masa, kada a ce shi gaba ɗaya za sa mata ne, sai to amma kun yi rabo a hakan ma kun yi rabo na zalunci, duk da rabon shi kansa zalunci ne, to kuma ku zo kai zalunci cikin zalunci. Na in hiya in hiya illa asma'u, ba komai bane waɗannan gumaka ba su sunaye, sammaitumuha antum wa aba'u, kuka ba su suna da ku da ubanninku, baka ku da iyayenku kuka sanya waɗannan gumaka suna, ba Allah bane ya aiko su, ba Allah bane kuka kaje abinku ko ka sanya masa suna, kuma ko ka ce su abin bauta ne kuma bayan Allah, kaga duka waɗannan abubuwa ne da ku kuka tsagan ma kanku ba bisa wani ilimi ba, babu wani ilimi, babu wata hujja, shi yasa Allah ya ce ma anzalallahu biha min sultan, Allah bai saukar da wata hujja akan haka ba. Ya kamata duk abin da za ka yi musamman abin da ya shafi ibada ya zama da kana da hujja mai ƙarfi cewa lalle Allah ne ya ce ai haka. Amma waɗannan gumaka da duk sauran gumaka babu inda Allah ya ce a bauta ma wani tare da shi. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, ba komai suke biya ba face zato, azatan su cewa waɗannan abubuwan alloli, azatan su za su musu ce su a gurin Allah, wannan shine babban zaton da suke, ana cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa, ai muna bauta musu ne ba don komai ba, sai dan su kusantar da mu zuwa ga Allah, mun san ai ba su bane Allah, mun san cewa ba su da komai, mun san cewa ba sa ji ba sa gani, amma ba wai dan su muke yin bauta ba, a'a muna bauta musu ne dan su mana ce to a gurin Allah, dan su su kusantar da mu zuwa ga Allah. Allah ce to shi ko bai san haka ba, Allah bai taba sanya wani abu da za a bauta masa wai ya kusantar da kai zuwa ga Allah ba, Allah zai yake da lokacin da za ka kusanta zuwa gare shi neme shi, wai za su alaka ibadi anni fa inni qarib, ki sallah roki Allah daga hannu, ya Allah ya taimaka za Allah ubangijin ka ne kamar da yake ubangiji ga kowa, to da ka daga hannu ka roke shi zai yafe maka, daga hannu ka roke shi zai biya maka bukata ka, daga hannu ka roke shi zai baka duk abin da kake nema. To amma Allah bai yarda a ce wai kana bauta ma wani, shi kuma wannan ya maka iso ga Allah, wannan shi ne zaton daga cikin zato da suke yi, shi ne in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, da abin da rayukansu ke sha'awa, da haka rayuwarsu kawai sun raya musu cewa waɗannan gumaka suna da matsayi a gurin Allah, shi kenan sai suka ɗauka gumaka na da matsayi a gurin Allah, waɗannan gumaka suna iya isar da su ga Allah, haka kawai suka raiwa kansu, sai suka ce to haka ne gumaka na iya kusantar da su zuwa ga Allah. To kaga wannan da abin da suka gina bisa da son zuciyarsu a kan jahilci. Allah ya ce walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, hakika ko shari'a ta zo musu daga Ubangiji, kaga shari'a ta zo musu kama din da haka suka bijire kuma cewa da Allah ya min rabbihim wannan ya tabbatar da cewa shari'a ba ta zuwa daga ko ina sai da gurin Allah duk yanda hankalin dan adam ya kai da basira da fasaha duk yanda tunanin dan adam ya kai tunani to bai iya samun wannan hanya ta shari'a shi yasa kuma kafin zuwa musulunci an yi mutane masu kaifin tunani irin su addisko wanda ake ga suna da hikimomi suna da tunani suna da basira amma haka duk ba su zama to kan shari'a ba za su zauna su yi tunani su yi hasashe su ga abin da yake shi ne daidai su gina a kai su fitar da ƙa'idoji na abubuwan da suke ga shi ne hikima shi ne abin da ba rura hankalin ɗan adam ka iya kaiwa amma haka duka ya zama to suna da shari'a ba sun ɓaci suna cikin ɓata abubuwan da suke ginawa musamman game da abin da ya shafi ibada haka da suna cikin ɓaci ɓata suna iya zaɗewa ga al'amuransu na duniya amma dai harkar al'amarin abin da ya shafi shari'a mutum ya zama to yana ta mulki madaidaici yana kan abin da yake shi ne daidai na dangane da bautar Allah da ibada da addini wannan bai yi wa sai ta hanyar shari'a duk tunanin ɗan adam da duk ƙwaƙwalwarsa da duk hankalinsa zai iya kaiwa zuwa ga abin da Allah ta halace shi yasa Allah ya ce wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda shari'a ta zo musu daga ubangiji wal innal huda hudallahi wal inna hudallahi huwal huda shari'ar Allah ita ce shari'a to da ko wannan shari'a ta zo musu amma sun yi burus da ita sai Allah ya ce Allah ya ce amlil insani ma tamanna koko dan adam yana da abin da shi yake fata abin da shi yake buri shikenan ya zama naka su burinsa a ce wai waɗannan gumaka za su musu ceto a gurin Allah alhalin ba haka ba ne Allah ce to shin suna zaton abin nan da suke buri shikenan sun samu kaga ba samu ba haka nan ma zamantowar aya amma ce ba duk abin da kake buri ba ne kake samu saboda ba a hadin kai ba kai da iyakarka ka yi buri ka ƙara a kan haka ka yi yunƙurin samun abin nan da ka yi buri kuma tabbatuwar samunsa amfanuwarsa ya shigo hannunka ya lamun ya zama lamuntacce duk wannan ba sai da izinin Allah shi yasa Allah ya ce ma ta sha'una illa an yasha Allah to da haka duk abin da kake nufin ya auku ba shi ke aukuwa ba sai in ya dace da yanda Allah ke so haka nan gefen abin da ya shafi addini ba wai yanda kai kaga dama ba ka ce Allah ya yi kaza ko kana zaton Allah zai yi kaza ba bisa ga ilimi da dalili da hujja da shari'a ba to wannan duk hasashe ne da bai da wani fa'ida Allah ta'ala yana cewa laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab ba wai ana gina ba da bisa ga naku buri ko ko burin ahlil kitab to ahlil kitab na su buri shine cewa Allah ba zai azabtar da su ba saboda su diyan Allah ne nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu kaga wannan duk buri ne da suka sa zuciya su ba Allah bane ya saukar musu haka nan daga cikin burin su suna cewa kai amma Allah zai musu azaba to iya katta kwana 40 saboda shi ne adadin kwanakin da kakansu suka bauta kakanninsu suka bauta maraƙi to da haka in ma har Allah zai musu azaba to ya gama musu azaba ta kwana 40 daga bisani sai ya fidda su ya shigar da su ni'ima a gidan aljanna saboda su ƴaƴan Allah ne kaga wannan buri ne da su suka sama kansu ba Allah bane ya saukar su suka kage abinsu kuma su suka gina ba abinsu bisa ƙarya kuma sai hakika ta zo ranar lahira anan ne za su gano duk akan shirme suka gina kuma lokacin ba su da wata dama da ke gaba don haka Allah ya ce fa lillahi al-akhiratu wal ula Allah lahira take kuma ga Allah ta farko take ma'ana duniya don haka dukkan al'amuran lahira ba sa yiwuwa sai da Allah sai in Allah ne ya zartar da su haka nan ma al'amuran mu na duniya ka samu arziki ka samu lafiya ka samu kwanciyar hankali ka samu abin da kake nema ka fita ka nema ka samu duk wannan daga Allah ne in a sai in Allah ya so wa ta sha'una illa an yasha kana tashi nema ka rasa kana kamuwa da rashin lafiya ka nemi magani ko ina ka rasa a wala ya nufin baka maganin kuma sai gaba in ka kara da duniya baka samu magani ba sai ka dawo gida kuma sai ya sa baka wani maganin da bai taka karya karya ba sai ya zama da shi zai warkar da kai to da haka al'amura a gurin Allah ne kana tashi neman arziki ka buga nan ka buga can ka buga nan baka samu kaga wani ya tashi bai je ko ina ba Allah ya tara masa duka waɗannan da Allah ne shi ke tsara abinsa kai naka buri a bazartarwa to ne na wurin Allah haka nan ma lahira ta Allah ce ba ku cewa ku yayin Allah ne kuma mutane babu batun azaba saboda godiyan Allah ne ko ku ai ku ba ku da matsala saboda ga wani gunki ko rungume gunki kaza laka shikenan ku ana ku tunani da naku hasashe wannan gunkin an zo lahira gunkin nan shi zai tafi tsaye a gurin Allah sai Allah waɗannan nawa ne ne suka bauta ba dan su kun kusantar da su zuwa gare ka mai yuwa har wasu ma na cewa ai wani waliyi shi ma zai zo kamar yadda waɗannan ke dauka ga gunki haka suke dauka ga waliyi cewa waliyi zaka bauta ma waliyi ranar lahira zai ce ya Allah ai waɗannan nawa ne ni kuma naka ne to haka waɗannan na masa ce to duk wannan rudu ne to wanda ya rudu kanshi ya rudu kanshi Allah ya ce wala kad ja'ahum min rabbihimul huda shari'a ta zo cewa babu abin da zai fishe ka sai kadaitawa ka ga Allah tauhidi ka san Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya bai da ka hada wani da shi gurin bauta ba la annabi wala mala'ika wala wali ba a hada kowa da Allah in kana so ka samu tsira to kai makan ka kiyamu lalle ka rungumi bautar Allah shi shi kadai ba tare da ka hada shi da kowa ba fa man kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada sai hada kowa gurin bautar ubangijin wannan ne gurin tsayawa kuma zo kan rubi insha Allah za mu tsaya nan Allah sai mu gobe bi iznillahi sai mu dora daga da ke tafi alhamdulillah rabbil
alamin insha Allah Allah ya saka madam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna shirye da wata Ramadan jirata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka zuwa Madina shekara 1447 Allah Allah wannan yana tambaya na ce Allah ya kara mana lafiya da arziki da kuma ilimi mai amfani na tsoron Allah akan makallahu shekaran je can ran juma'a da azumi yana uku ga wata sai sha'awa ta kama shi yayin wasa da labansa har kuma mani ya fito masa sai ya ji tsoro to kasa azumin shike shina nan koko ya kare sai na ranka
to wannan dai ganganci ne ake kansa ya san ganganci yayi tunda azumi ka san azumi yau da ace baka sani ba ko wani sabon misalin da yace shi bai san cewa azumi ya kunshi hadda harkar sha'awa ba kaga wannan yana da uzuri amma kana dan musulmi ba yau ba ka san cewa azumin nan ana yi daga barin abinci da barin abin sha da barin abin sha'awa ka san da haka kaga duk sha'awa da ta kama ka hakuri kake akwai wadanda yunwa ce yake kama su da kai musu ko kaka amma haka suke hakuri akwai wanda yana jin kishirwa kamar zai mutu amma haka zai haƙuri saboda ya san abin da yake yi kuma ya san ladan da yake nema a gurin Allah baka taba ji an ce ga wani sha'awa ta kashe shi ba amma kun ga yunwa na kisa kuma kishirwa na kisa amma mutumin da yake jin kishirwa da yunwa bai karya azumi ba sai kai da kake cewa wai kai kana da sha'awa ka karya azumi to da haka wanda wannan ya san cewa ya saba ma Allah ya tuba zuwa ga Allah wanda shine babban abin da ke kansa Allah ya ce ma kai azumi ka haƙi kuma da gangan baka da wata hujja baka cewa wai sha'awa ta kama ka ida ma azumi dole sha'awa ta kama ka ko yunwa ta kama ka yunwa ta famu ta ma fi sha'awa bugu da zafi da kishirwa amma wai ka ce wai ko kunya baka ji ka ce sha'awa ta kama da raje da yake za wannan kuskure ne gaskiya da kuma wasa da al'amarin abin da ya shafi ibada da ka wanda wannan ya tuba zuwa ga Allah kuma azumin sa ya kare zai ranka wannan azumi dole ya ranka wasu malamai ma na cewa zai kafara amma mun ji bayanin cewa abin da yake mafi inganci ga kafara wanda ya kare azumin sa ta hanyar jima'i to da ka shi wannan ba jima'i bane amma ni azumin sa ya kare zai ranka wannan yini da ya sha kuma ya tuba zuwa ga Allah da neman gafara Allah wannan shine babban abin da yake kansa wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh